sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar arewa. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voehausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Muna kuma yi wa al'ummar musulmi barka da shan ruwa. Grace Alheri Abdu ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara. Muke farin cikin jan ragamar shirin a wannan lokaci da ya kasance na ƙarshe a yammacin yau. Bayan labaran duniya, za ku ji korafin matasa a jihar Plateau dangane da batun burtali. Muna kuma da tsarabar watan Ramalana. Kamar yadda muka saba kowace ranar Litinin, a wannan shirin Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da labarin wasanni. Kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniya ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Takaddamar yadda ya kamata a fasalta ta'addanci da musulmi a duniya a nan Amurka shine ma mai fagen siyasa Amurka tsakanin 'yan takarar sahun gaba a jam'iyyunsu, wato Donald Trump da Hillary Clinton. Mausin dai ya barke ne a tsakiyar jimamin mummunan harin da wani matashi Umar Martin ɗan shekaru 29 da haihuwa ba Amerika mai asali da Afghanistan ya kai a wani gidan rawar 'yan auren jinsi ɗaya da ke garin Orlando na jihar Florida. Shugaba Barack Obama ya kiyarda da furta cewa musulmai ne suka kai harin ta'addancin a tsakiyar daren jiya, abinda ya kira da gujewa kazafin ɗaurar alhakin ta'addanci ga ɗaukacin musulmin da yawansu ya kai miliyan 1,500,000 a duniya, laifin da wani mutum ɗaya aikata. Ya kuma kafe a kan bakansa cewa ba zai ɗora laifin mutum ɗayan a kan dukkanin ɗaukacin musulmin na duniya ba, wanda ya ce shi ma mutum ɗayan da ya kai 'yan sanda sun bindige shi bayan ya harbe mutane 49, ya kuma jikkata kimanin 53 a gidan rawar na Iluwaɗin, inda suka taru suna murnar jaddada 'yancinsu. Trump ya ƙalubalanci Obama da sai dai ya alaƙanta harin da cewa musulmi ne 'yan ta'adda suka kai harin, da ya ce ba zai alaƙanta ɗin ba. Sannan ya jaddada buƙatar hana musulmai zuwa nan Amurka. Shi ɗan takara Donald Trump, biloniyan, ya zargi Hillary da bin sahun Obama wajen kasa furta musulmai 'yan ta'adda ne. Ita kuma Hillary ta jaddada matsayinta na cewa ya kamata ne a zaƙulo tare da daƙile 'yan ta'adda masu amfani da sunan Islama suna aikata ta'addanci. Musulmin Amurka sun yi Allah wadai da mummunan harin ta'addanci mafi muni a tarihin Amurka, wanda ya halaka mutane 49 da jikata kimanin 53 a gidan rawar da ya bayyana a Orlando da ke Florida. Wani wanda ya asasa wata cibiyar musulunci a nan birnin Washington da ake kira Make Space ya faɗa wa sashen 'yan Afghanistan na muryar Amurka cewa harbe mutanen da ba su ji ba ba su gani ba shine matakin ƙarshe da matsoraci zai iya ɗauka, sannan kuma mataki ne da dole duk wani musulmin kwarai da sauran al'umma su fito su yi tir da wannan barnar ta Umar da ya aikata a kan jama'a. Haka zalika, cibiyar alaƙar addinin musulunci ta nan Amurka reshen jihar Florida sun yi tir da lamarin. A wata sanarwa da shugaban reshen nata mai suna Hussam Alaushi ya sanya wa hannu, inda suka ce mun yi Allah wadai da wannan mummunan hari tare da miƙa saƙon ta'aziyya da jajantawa waɗanda abin ya shafa har danginsu, kuma za mu yi duk mai yiwuwa wajen ba da haɗin kan daƙile ta'addanci. Shi ma wani limamin mai suna Imam Tariq Rashid na cibiyar musulunci ta garin Orlando ɗin ya yi Allah wadai da lamarin, inda ya ce ba wata koyarwa ta addini da za ta yarda ko ta halarta wannan mummunar aika-aikar ta'addanci ta rashin hankali da hauka. Limamai irinsu Imam Muhammad Masri, Najid Awad da ƙungiyoyin musulmai duk sun yi Allah wadai da lamarin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Rahotanni na nuna cewa mazauna garuruwan kan iyakar ƙasashen Eritrea da Ethiopia suna jin ƙarar zafafan harbe-harben bindiga yau Litinin ɗin nan, a daidai lokacin da ƙasashen biyu ke zargin juna da kai wa juna hari. Wannan ƙarar harbe-harbe dai ya yi kama da yana fitowa ne daga garin Tsorana da ke Eritrea, wanda wajen shi ne inda aka taɓa takun saƙa a lokacin yaƙin kan iyakokin ƙasashen a shekarun 1998 da kuma shekara ta 2000. cikin wata sanarwa daga ma'aikatar yada labarai ta Ethiopia ta fitar da cewa bin diddikin wannan hari da kuma harbi da ba a tantance ko daga ina ya fito ko dalilin sa ba shine abin da suka sa a gaba ba dai wata sanarwar nuna cewa an jikata a wannan hari da ake jin aman harbin bindiga a wasu wanda wasu manoman kan yakokin suka tabbatar sun shaidawa sashin arewa maso gabashin Afirka na muryar Amurka cewa har a tsakar daren jiya sun ji ana ta harbe-harben daga baya kuma suka ce sun ji karar harba makamai ta sama bayan wayewar garin Litinin din nan haka zalika karar harbin bindigar ya ci gaba a safiyar yau Litinin
labaran duniya kenan kuka saurara to bari mu faro takon daga jihar Plateau inda waɗansu matasa suka yi zanga-zangar lumana da nufin jan hankalin gwamnatin ta cire sunan jihar daga jerin sunan jihohin da za a keɓe wuraren kiwo wakiliyarmu Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani
matasan da suka fito da sunan matasan Plateau sun sanya baƙaƙen sutura suna kuma ɗauke da kwalaye da ke da rubuce-rubuce cewa a bar mana ƙasa don yaranmu Plateau ba ta da isasshen ƙasa don baiwa makiyaya ba mu yarda da kwace filaye da sunan keɓe wuraren kiwo ba da dai sauransu na zanta da wasu daga cikin matasan don jin ƙorafin nasu
sunana Talk Morgan a cikin kwanakin nan akwai ayyukokin gwamnatin da muka ji a kai wanda ake kiran shi da turanci wai grazing reserve kuma akwai wadanda sun har sun je sun bayar da wadansu gonaki mu kuma nan kasan Plateau mu manomi ne kuma gonakinmu ne za a dauka a korin da suka ce za su nemi gonan da sun ga ya dace musu sai su karba su kuma ba ma masu aje shanikansu mu kuma mun ga haka ba zai dace ba kuma a ciki sun ce mana idan an karba gonan ba mu da izini mu ce a'a ko ma mu kai kotu babu sai mun je mun karba izini daga wurin Attorney General na Federation mu kuma mun ga ba haka bane mu muna so gwamnatin jihar Plateau ta cire wannan sunan Plateau daga cikin wannan list The Minister of Agriculture ya fada wai an bayar da 55 hectares na gona ya cire sunan mu daga wurin
sunana Rosemary Dalio ya kamata da mu kafin gwamnati su ce wai su sun doka mataki akan wannan issue din su zo na su tattauna da mu tukun amma ba wanda ya zo ya kira mu ya yi magana da mu ya ga mu na ga inda za a je kuma ni na gan kiwon shanikai jari ne in zaka yi jari ka nima inda zaka nima kudi ka duba ayyukan awakinka amma da shike ni yanzu zan je neman shago zan biya kudin shagoyin jari na to dalilin me ne gwamnati zai kwace abu a wurin wuni ya ba ma wuni yayi jarin shi kuma mu da muke son gwamnati su yi shi ne ku tattauna da mu wanda yayi yadda yana sai bada gonan shi sai ai kasuwa da shi ai ciniki
wasu matasa kenan da suka gudanar da zanga-zangar lumana don nuna rashin goyen bayan su da kudirin gwamnati na kebe wuraren kiwo a jihar Plateau Director General na hukumar inganta zaman lafiya a jihar Plateau Joseph Langman yace gwamnati na kan tattara bayanai ne don duba lamarin
a to ina gani dai akwai dan rashin ganewa kadan watakila akwai yadda aka saka magana amma mutane ba su fahimta da kyau sosai ba amma har yanzu muna fadan shi da babban murya cewa ba wai gwamnati ta riga ta dauki mataki akan wannan abun ba har yanzu da ana nan ana zance ne a duba ko zai yi ko ba zai yi ba ai abinda nazo ma yi abinda muke faru yau mun karba wannan protest letter din daga mutanen da suke wannan abin nan nuna rashin yaddansu da kan wannan matsayi ko mataki ai mun ga ya musu cewa za a zo a zauna a duba wannan ba yadda za a ce gwamnati za ta dauki mataki ba da yaddan mutane ba domin muna cikin wannan lokaci ne na demokratiya ko ba gaskiya bane kuma demokratiya gwamnati ne na mutane domin su yi abinda domin mutane domin gwamnati ta yi abinda mutane take so abubuwan da zai kawo ingantawa da kuma cin gaba a ƙasa gabakidaya
Mr Joseph Langman kenan director hukumar inganta zaman lafiya a jihar Plateau Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
To madalla a gaida Zainab har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba
daga Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni
To yau muna da juyayen mutanen duniya da dama kan mutuwar manyan ƴan wasa guda uku da dukkan su aka yi jana'izar su a cikin makon jiya wanda suka mutu a Najeriya da kuma Amurka.
Mutuwar Shawibu Ahmadu bai zama da sauki ba.
Abun
alfahari ne da irin tunani na irin shi Muhammadu Ali wanda zamu ce Allah ya ji kansa
wanda ya ci Nation Cup yana buga kwallo kuma yazo ya ci Nation Cup yana coach ke ne kawai a Najeriya kuma a nan sashen Afrika nan ma da yake bayin haka
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadon mu da kowa ne sabon shiri na labaran wasanni to duniya na juyayi ainin game da babban rashi da aka yi na manyan ƴan wasanta da suka hada da zakaran damban duniya Muhammad Ali da kuma kotunan Najeriya guda biyu wato Stephen Keshi da kuma Shu'aibu Ahmadu dukkan su a cikin makon da ya gabata aka yi jana'izar su shi Shu'aibu Ahmadu ma an ce ya je ya sa hannu a rajistar wato ta'ziya ta shi Stephen Keshi da ya riga shi mutuwa amma kwanaki uku bayan haka shi ma ya ban kwana da duniya din to muna da rahotanni da yawa na juyayi da mutane suke bayyana da kuma tuna wasu abubuwa game da marigayan bari mu fara a Jos da batun mutuwar Shu'aibu Ahmadu
sunana Logan Dafar director na wasanni na Plateau State mutuwar Shu'aibu Ahmadu bai zama da sauki ba domin mun san shi yana kwas da wasan kwallo na tuna a lokacin yana BCC Lions yana na Plateau United da mun je Challenge Cup BCC suka shamu na ji zafin shi sosai amma a lokacin wa na ga kwarewan shi wanda yana kwas da wasanni har ya kai ga lokacin da ya rike yan Najeriya yana horar da su shi mai nasuwa ne sosai kuma mai bada horo ne sosai ma yan kwallo na rokar Nigerian Football Association Football Federation musamman wurin lokaci wanda su yi masu aiki haka su yi mana Najeriya aiki sai ki jar su yi ciwo ba kula da su ba su zo su mutu a bari yalen su su sha wuya ya kamata gwamnati ta duba wani abu kan ilayen da ya bari a baya
sunana Honorable Sunday Samson Lomba Chairman Plateau Football Association gaskiya rasuwan ya zo mana ta gaggawa ko a Plateau nan Shehu Ahmadu yayin nashi farkwatawa lokacin da yake Mighty Jet kuma a lokacin sa Mighty Jet a gaskiya taye abin da gan abin ganin rawa na hadu da Shaibu da kai kwana biyar ba ya rasu to mutum ne wanda yana da hakuri sosai zai doke team din nan wani ya kasa za kira shi sai karba in ya karba ya qualify zuwa World Cup sai kawo ni a danka mishi akai sai hakura
a gaishe ke Zainab to shi ma Stephen Keshi ya samu tunawa sosai da kuma yabo a wurin mutane da yawa a Najeriya da jamhuriyar Niger cikin su hada Ibrahim Abdu Tikire mawallafin jaridar Mus wasannin motsa jikin nan ta Lemash
wanda sai dai mu kai taziyar mu buskan wurin da ayin balon Najeriya da duka al'umma Najeriya Stephen Keshi dai mu ni dai na san shi bandan balo ne wanda mun gani lokacin da yake balo a cikin team in Najeriya mun san lokacin nan ya cikan kuma ya je Coupe du Monde ko mun san Najeriya ta je ta yi balo ba karama ba kuma duk dan a Afrika ya ji dadin wannan balo wanda mun san ekipin nan wanda tare da Stephen Keshi sun yi kokarin su kuma mu da a Afrika mun ji dadin kuma wannan balo wanda a Najeriya suka kuma lokacin da akwai Stephen Keshi mun san kuma lokacin da ya kare balon shi ya zama entrainer in Togo wanda ba kuma sani ba har Niger ma ai wani lokaci mun neme shi ya zama na coach to ba samu suka shirya ba lokacin nan can Togo suka samu su suka doke shi paske lokacin nan Niger ma ta so su doke Stephen Keshi abun bai yi ba Togo ta doke shi sai dai a ce Allah ya kanshi kuma ya rubuta sunan shi kuma a cikin manyan kundin tahiri na gwata kwallo na Afrika
to za mu sai koma Niger an jima kadan amma bari mu ji abin da ake cewa kan shi Stephen Keshi a can kasar tashi ta Najeriya
tsohon shahararren dan wasar kwallon kafa a Najeriya Tijani Babangida yace mutuwar Stephen Keshi babban rashi ne a Najeriya
ayyan nan rasuwa ta girgiza kowa wallahi kan bi ba wani filan yi ba kawai sojin da ne kan sai babu dinga kawai jiya ma akwai abokina da ya magana da shi da yamma ba rashin lafiya babu komai sha bi da rabi kawai ya shage
to wai haji Tijani Babangida dame ne za tuna da Stephen Keshi
watan kazan Stephen Keshi shi tun da ya tashi yake kwallon sa tun yana yaran sa ma shi kullun kaman shi ne shugaba kullun shi yana ganin shi shugaba ne saboda haka a lokacin da ake kwallon nan har ake kira shi Big Boss kuma ba abubuwan da za a tuna da shi kuma da yawa suna nan kaga abu ne wanda shi ya riga yayi wanda an kan lura a Najeriya ko kuma Afirka mutum daya ne ya taba yi kuma wannan mutumin wani dan basarake ne da yake can ɗan kasar Masar ne wanda ya ci Nation Cup yana buga kwallo kuma ya zo ya ci Nation Cup yana coach to kaga ke ne kawai a Najeriya kuma a nan sashen Afirka nan ma da ya taba yin haka to saboda haka wannan ko abu da ya bari abu ne wanda za a jima ba a manta da shi ba
to ajin Tijjani Babangida yanzu wani irin gibi za a cewa Stephen Keshi ya bar ma wato harkokin wasannin kwallon kafa a Najeriya
babba ya bar gibi domin kasan yadda kwallo take ciki domin kasan ko rabuwa da suka yi da NFF na Najeriya ba wai sun rabu a lafiya ba ba rabu baram-baram ne kuma haka kwallo dama take dan za a rabu wani iri ba a cika rabuwa a hankali ya baram-baram to amma duk da haka ko da Keshi ta kowa ana ta tunanin yadda kwallon Najeriya take ciki ya za a yi Keshi za a kira wani ne za a yi to kaga ya bar gibi domin yanzu ya bar kotun Najeriya yanzu ya bar su akan su su yi abin da ya yi
to yanzu ko akwai wani kira gare ka ko kuma wani sako gare ka ga ƴan Najeriya game da wannan babban rashi da aka yi na Stephen Keshi
wato mutuwa dai mutuwa ce wadda tana wuya kowa shi Keshi Allah ya nuna mai tashi ya ba shi ba zulumi kuma saboda haka abu guda ɗaya ne da ya rage kawai shine gwamnatin ƙasa su san cewa waɗannan manya-manyan ƴan wasa ko kuma dukkan mu da muka zo aka yi wa ƙasa wasa abu guda ɗaya za a yi wanda za a gaya wa na baya masu tasowa su san ya kamata a ce gwamnati sun yi wani museum wanda za a sa hotunan dukkan waɗanda suka buga ma ƙasar nan da abin da suka yi da abin da suka ci ƙasar nan a bari domin kaga a yanzu misali in na zo na kira yaro dan shekara 20 nan ko 15 na ce mashi wane ne shegun Odegwani kaga bai sani ba ko ka tambaye shi ka ce wane ne Adoke Mason America kaga bai sani ba Christian Okalafa ko bai sani ba to kaga duka waɗannan manyan waɗanda ma suka mutu da waɗanda suke nan suka bauta wa ƙasar nan za su mutu akan haka in suka mutu bayan shekara 10 sun tafi to amma idan gwamnatin ƙasa za su zo su yi irin waɗannan abubuwa kaga yara in suka taso har mu nan da muke dare har lokacin da Allah ya dauke mu ko shekaru ɗaru-ɗaru ne za a iya ganin duka waɗanda suka taimaka wa ƙasar nan harkar kwallon kafa
shi ko mataimakin hukumar wasan kwallon kafa ta Najeriya Shehu Dukko yace Stephen Keshi shahararren dan wasa ne
Keshi yana cikin daga cikin shahararrun ƴan wasa a Najeriya da suka fice wanda kuma yawancin kananan ƴan wasa masu tasowa suna kallon kamar shi abin da yayi suna so su zama kamar shi to kaga yana taimaka ma sauran ƴan wasa su ƙara samun ƙarfin gwiwa su cigaba da buga wasa wajen koyar da wasa ma kuma yana cikin da cikin kotoci da suka fito daga Najeriya wanda suka yi fice ba ma a Najeriya kaɗai ba har a ƙasashe da yawa da JDA da kuma horar da wasa ya zama ya samu nasara yawa kala-kala to sai ba karamin babban rashi ne muka yi ba
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a jamhuriyar Niger ma ma'abuta sha'anin wasannin kwallon kafa sun kaɗu sosai game da samun labarin rasuwar tsohon kocin tarayyar Najeriya Stephen Keshi abinda yasa coach Mai yin yabo da addu'a ga marigayin
to Stephen Keshi mutum ne wanda ɗan kwallo ne da mun kan ya zama matsayi daban-daban ma da mun cikin timin Najeriya wanda kasan shi ɗan kwallon kasan shi mai hazaka mai kokari kuma ya zama captain na Nigeria ko wasani lokacin da Katrovan says shine captain na Nigeria wanda ko wasani kuma Stephen Keshi mutum Allah ya kanshi Allah ya rahmace shi kwallon kuma ya samu ya zama coach na Togo ya je kar Togo kuma da Africa ya dawo kuma ya zo ya rike Nigeria muna nuna aziyan mu ga duka an wasa an particularly na Nigeria gaba da duniya gaba daya inda legend ne na kwallo shugaba ba mutum ne cikin harkar kwallo Allah karkara shi yana sa mutum Allah sa canta hima shi nan wurin
Stephen Keshi ya rasu yana da shekaru 54 Haruna Mamman Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwarni a jamhuriyar Niger
Ɗaya daga cikin jigogin harkokin wasan ƙwallon ƙafa ta Najeriya da Ahmed Shu'aibu Gare yana nan Amurka ko da aka yi jana'izar su waɗannan 'yan wasan uku da Keshi da Ali da kuma Amadu ya mana magana kan Muhammad Ali.
A gaskiya ina nan Amurka na je masallacin Juma'a na ji daɗi irin huɗubar da liman ya yi a nan garin babban birnin Miami. A masallacin Juma'a ya mana huɗuba sosai na irin rashin da aka yi na shi wannan dan wasa wato mai suna Muhammad Ali da irin halayensa da kuma irin yadda ya rike ya karɓi musulunci tun yana shekara 18 sa'an nan kuma har ya mutu a zaman musulmi wannan babban rashi ne saboda yayi amfani da suna da irin ɗaukaka da Allah ya bashi ya taimaki jama'a ya ɗaukaka addinin musulunci ya kuma kare suna da sunna ta manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi Muhammadu Nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Bayan haka abun da ya bani mamaki kwarai a cikin tarihinsa da irin halayensa da shi limamin da yake mana hudu baye magana a kai ya ce akwai wani lokaci zai yi dambe sai aka kawo irin taburman da ake shimfidawa na inda ake damben nan sai aka rubuta akan taburman aka sa Muhammadu Ali sai ya ce shi ba zai yi dambe akan wannan taburma ba sai an cire ta ko an canja ta. Aka tambaye shi me yasa yake baya so yayi dambe akan wannan taburma ya ce sunan da yake kai sunan manzon Allah ne saboda haka ba zai yi dambe akai yana taka sunan Muhammadu ba ya cire. Aka cire ya ce ko a je a manna a bango ko kuma a rataya kafin nan aka je aka cire. Wannan ya ba mutane mamaki kwarai da gaske. Sannan album alfahari ne da irin tunani na irin shi Muhammadu Ali wanda za mu ce Allah ya ji kansa kuma a gaskiya ana nan Amurka aka yi jana'izansa kuma har Allah ya sa na fahimci na kuma ga irin yabo da aka masa har ma shi limamin ya ce mana a masallaci kaman 1000 da suke kasan Amurka na musulunci ranar Juma'a ba masallacin da bai masa addu'a ba sai mu ce Allah ya ji kansa.
To Allah ya ji kansu. To duk da wannan mace-macen da aka yi ba daina cigaba da harkokin wasanni a sassan duniya daban-daban ba kamar gasar da ake yi na cin kofin kalubalen ka na kasashen Turai na wannan shekara.
Yanzu haka ana cigaba da fafatawa a rana ta 4 ta gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Turai a kasar Faransa wacce a wasan farko ta buɗe gasar ta doke Romania da ci 2-1 a rukunin A inda kuma Switzerland ta doke Albania da ci 1 da nema. Kasar Wales wacce ke fafata gasar karon farko a tarihi ta yi nasara ne a wasanta na farko akan Slovakia da ci 2-1 lamarin da yanzu haka ya dora ta saman rukunin B da maki 3 bayan da kasar Ingila da Russia suka yi kunnen doki da ci 1-1. Sai rukunin C inda kasar Germany ta doke Ukraine da ci 2 da nema yayin da Poland ta yi galaba akan Ireland ta Arewa da ci 1 mai ban haushi. A yau din ne kuma mai rike da kofin na Turai wato Spain ta bayyana aniyar ta na kare kambinta ta hanyar doke check da ta yi da ci 1 da nema a rukunin D bayan da tun a jiya Lahadi Croatia ta yi galaba akan Turkiya ita ma da ci 1 da nema a rukunin. A can nahiyar Amurka ta Arewa kuma an yi wajero da kasar Brazil tun daga matakin rukuni-rukuni na gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Amurka wato Copa America sakamakon kashin da ta sha a hannun Peru da ci 1 da nema. Wannan ne karo na farko a cikin shekaru 30 da aka fitar da kasar ta Brazil daga gasar tun daga matakin rukuni-rukuni. Kasar ta Brazil wacce sau biyar tana daga kofin duniya na kwallon kafa na bukatar maki 1 ne tal domin ta sami tsallakewa zuwa matakin quarter final na gasar bayan da kasar Ecuador ta lallasa Haiti da ci 4 da nema a rukunin nasu na B. Peru dai bata taba samun galabar doke Brazil ba a cikin karawa 16 da suka yi a can baya. To amma dan wasan Peru din Raul Rodriguez ya zura kwallon da ta baiwa kasarsa nasara ne a minti na 75 na wasan wacce aka fafata a filin wasa na Foxborough dake Massachusetts ta kasar Amurka. Duk da yake kasar Brazil din ta yi korafin cewa an zura kwallon ne da hannu. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To a gaishe kamar tula. To jama'a wanda ya saukake nan a shan labaran wasannin nan na wannan rana sai wutan Allah ya kai mu. Muna godiya ga wakilanmu da suka aika mana rahotanni a yau da suka hada da shi Sule Yamai da Hassan Abadun da Haruna Kwanni da Zainab Ajos da kuma shi Murtala a Sokoto. A madadin su duka Ali Mustafa Sokoto ne a Washington.
To gaida na Sokoto da tawagarsa sai kuma tsaraba Ramadan.
Sunana Manufosta Adamu. A gaskiya azumi yana da tasiri kuma abu ne wanda za a yi farin ciki da shi a yi murna. Babban abun da ya sa nake murna da azumi shine inda matasa suke ɗaukan ibada sosai, suke yarda duk wani shaye-shaye da wasu abubuwa su kawo Allah kusa. Misali zan baka da angonmu da sahu ɗaya muke a masallaci mu. Amma ɗaukan azumin farko nan sai aka cika masallaci dingim kuma majority matasa ne suke ciki da ita. Sannan kuma in ka lura kowa hankalin shi ya natsu wuri guda. Yana rike da tazbi ana nan ana dai an koma ga Allah. Amma kuma abun jan kunne ga yan kasuwa dan Allah su ji tsoron Allah su tabbatar cewa wannan watan azumi ne su kawo Allah kusa kamar yanda kowa ya koma ga Allah. ita riban nan fa lokaci guda ne, sannan kuma ladan nan zaka je ka dawoma a ciki ne. Kaga yanzu yadda suke yi suna tonton ne yan gwarin nan, sai a ce Malam Azumi ya kawo kayan gwarin san satin nan, sati mai zuwa kuma dan Asabe ya kawo nashi. To suna yin tonton ne, in har sun daina wannan sun hada kai guri guda kaya zai zo mana da sauki. Sannan kuma su shugabannin su masu basu kaya su iya sanin cewa ko ta wani hanya ana bin Allah, ana neman tafarkin Ubangiji ta wajen. So inda sana'anka yake a can zaka nemi ladanka, don haka su sauwakawa talakawa su yi mana sauki, tunda mutane suna taka daga Yola zuwa Abuja da kafa don murnan hawan Buhari a shugabanci. To ya kamata kuma su yi murna da zuwan wannan wata mai falala, su sauke kayan su don darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Mamaya da Rasha ta kaiwa yankin Crimea da gabashin Ukraine na tabbatar da Rasha ba ta da aniyar biyewa dokar ƙasa da ƙasa da ka'idojin hukumomi da ita Rasha ta shiga ciki ƙarshen yakin cacar baki, in ji mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da Turai da ƙungiyar ƙasashen Turai da Asiya ta Eurasia, Victoria Nuland. Don zama cikin shirin mayar da martani akan duk wani yunkurin barazana na Rasha akan yankunan da ke ƙarƙashin NATO, Amurka da ƙawayenta da NATO suka ɗauki matakan tabbatar da girke rundunonin sojan ƙasa da na ruwa da na sama a gefen gabashin ɓangaren NATO, kama daga Poland, Romania, Bulgaria da kuma ƙasashen Baltic kamar Estonia, Latvia da Lithuania. Ƙasashe 28 dukkaninsu sun shiga cikin atisayi da horarwa da shawagi a baki ɗan yankunan nahiyar Turai tare da taimakon Amurka a kokarin matsawa Rasha ta kawo ƙarshen tashin hankali da take haddasawa a Ukraine, kuma ta ba da himma ga yarjejeniyar Minsk. Amurka tana aiki da ƙungiyar tarayyar Turai da manyan ƙasashen duniya masu arzikin masana'antu na G7 da wasu ƙungiyoyi masu wannan ra'ayi don ɗaukar tsauraran matakai na ƙara matsewa Rasha lamba akan takunkumin tattalin arziki da aka kakaba mata sama da shekaru biyu da suka shuɗe. Takunkumomin kuwa sun hada ne da karya mata farashin mai da kuma cigaba da raunanawa Rasha gimshiƙanta, wanda hakan ya addabe ta. Amurka tana nan tana aiki don tsirar da ƙasashen nahiyar Turai da suke cikin halin kakanikayi a hannun Rasha don taimakawa ƙasar Ukraine ta iya lura da tsare iyakokinta da kuma zuba dakaru don su kare darajanta da yankunanta. Amurka za ta kashe dala miliyan 600 wurin ba da taimakon tsaro da bai shafi makamai masu iya yin lahani ba. Amurka tana kuma taimakawa ƙasashen gabashin Turai da ƙungiyar ƙasashen Turai da Asiya ta Eurasia da hukumomi da sabunta tattalin arziki da kuma yaƙi da rashawa. Zuba jari a fannin makamashi yana ci gaba da zama muhimmi wurin kare ƙasashe marasa galihu da ke dogaro a kan Rasha wurin samun makamashi. A lokaci guda kuma Amurka za ta ci gaba da yin aiki da Rasha a fannoni da suka labunta da juna, ciki har da kawar da makamai da samar da nukiliya da yaƙi da ta'addanci. A ƙarshe kuma Amurka za ta ci gaba da ƙulla hulɗa kai tsaye da harkokin kasuwanci a Rasha da ɗaiɗaikun mutane masu ra'ayi da Amurka. Kazalika Amurka za ta ci gaba da tofin Allah wadai da dokokin da ke addaban ƙungiyoyin jama'a a Rasha da masu take haƙƙin bil'adama da walwalan faɗan albarkacin baki da dokoki masu hana taruka da gudanar da ƙungiyoyi a Rasha da ma ko ina a duniya. Amurka za ta ci gaba da ba da gudunmuwa ga ƙawayenta da NATO a yayin da take shelar ƙarfafa aƙidojin walwala da demokaradiyya a faɗin nahiyar Turai da ƙungiyar ƙasashen Eurasia. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Baba Yakubu Makiri da fasarar sharhin. Kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
To ga takaitattun labaran, kamar yadda Grace ta ce, rahotanni suna nuna cewa mazauna garuruwan kan iyakar ƙasashen Eritrea da Ethiopia sun ji ƙarar zafafan harbe-harben bindiga a yau Litinin ɗin nan, wanda ya faru tun daga jiya Lahadi a daidai lokacin da ƙasashen biyu ke zargin juna da kaiwa junansu hari. Haka zalika kuma wani rahoto ya nuna cewa Amurka na ci gaba da zama ƙasar da tafi kowace sayar da makamai a duniya, har ta sami kusan dala biliyan 23 daga makaman da take sayarwa ƙasashe, musamman ƙasashen gabas ta tsakiya.
To a gaishe ka masu saurare nan, muka da sa'a sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana, ku ji sababbin shirye-shirye da suka hada da tsaka mai wuya. Kamar kullum za ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen mu ne da kwana wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinmu na Facebook da Twitter. Yanzu a madadin Usman Kabara da Malama Julie Gresham da kuma Mr. Chang, alheri ke muku, fatan alheri.